إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kara tattara haduwar mu a wannan masallacin na Masjidud Da'wati wal Irshad anan anguwa ta Cité Dipté anan Benin Niamey domin ci gaba da karatun littafin Bulughul Maram da muke karantarwa a kowace rana ta Juma'a. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da fadin daidai, sannan kuma ya ba mu iko aiki da abin da muke karantawa. Kafin mu ci gaba, akwai tambayoyi samu hawara ta farko in lokaci ya isa sai mu bada ta biyun. Tambaya ta farko, wani dan uwa ne aka tambaye shi, ba yake to zai tambaye ni, ni ma da aka tambaye na daukaka tambayar zuwa wanda suke sama a gare ni. Tambayar akwai tashi hankali a cikin ta shine, wai wani bawa Allah ne da yake rayuwa da yake diga a kasar Cote d'Ivoire, ya yi shekara biyu rabon shi da gida, ya dawo sai isko matarsa da sabon jinjiri ta aihu. Lokacin da ya zo kuma aka ce shi zai yi biki, ma'ana dole shi zai ma wannan yaron biki. Haka aka hukunta a wurin alkali da kuma malumai na garinsu na ƙauyensu, haka suka bada fatawa. To shi ne yanzu yake tambayar wai shin haka nan ne shi zai ma wannan yaron bikin ko ba haka ba? To ni ina tunanin abin da ya sa malumman da suke a can suka bada wannan fatawar shine suna koyi ne da wasu malumai wanda suke da irin wannan ra'ayin, kuma fi yawancin masu irin wannan ra'ayin suna rayuwa a kasar Pakistan, a kasar Pakistan da kuma wasu garuruwa na India. Akwai nau'in aure da suke yi da ake ce ma zawaju sirwal. Me ake ce ma zawaju sirwal? Shine mutum ne zai yi aure, dama sun saba da yawa daga cikin suna diga, mutum ne zai yi aure sai idan zai tahiya a wajen digarsa zai yi shekaru shekara biyar ko abin da ya yi da haka ma. To kamin ya tai sai ya bar wandonsa a kan gadonsa da yake kwana shi da iyalinsa. Idan ya bar wannan wandon zai tahiya a wajen diga, sai ya kasance dalilin wannan wandon duk aihuwar da za ta yi to zai kasance ɗiyan nashi ne. An gane da kyau ko? Zai kasance ɗiyan nashi ne. Kuma suna dogara ne akan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alwaladu lil firashi walil ahiril hajar, ma'ana idan mace ta yi zina ta samu ɗa, to wannan ɗan ba za a danganta shi ga wanda ya mata cikin ba, za a danganta ɗan ga shinhiɗa, sai a ce wannan ɗan shinhiɗa ne. An gane da kyau ko? To wannan shine dalilinsu kinan. Ina tsammani irin wannan fatawar ce suka yi aiki da ita, kamar yadda akwai wani ɗaya daga cikin malumai da yake ba da labari a anguwarsu. Akwai wani ɗan ƙasar Pakistan da yake shi aikinsa shine gadi, yana tahowa sai ya haɗu da shi akan hanya ya bashi halawa. Su sun saba idan aka musu aihuwa suna ba da halawa, suna rarraba halawa, sai suna yin albishiri sun samu ƙaruwa. Yana tarraba halawa ya ba wanda malamin halawa, yace masa lahiya, yace ai na samu ƙaruwa a gida. Yace sai yayi mamaki, yace to wannan mutunin ko aure a wannan garin? Sai yace masa aure kai a nan garin? Sai yace a'a, ai ban ba ni da aure a nan, matata da take can gida. Yace to ai sani na rabona da kai, rabonka da gida shekara biyu baka koma gida ba? Yace eh, haka shekara biyu ban koma gida ba. Yace kuma yanzu matarka ta aihu? Yace eh. Kuma ɗanka ne? Yace eh, ɗana ne. Ya akai haka? Yace ga yanda malumansu suka ba su fatawa a can. An gane da kyau ko? Kai kana can wajen diga shekara biyar ko da kake komawa ka samu ɗiya biyu uku kana murnan ga ɗiyanka, alhali kun ba maniyinka ba ne. An gane da kyau ko? To kun ga wannan ittifakan wannan ra'ayi ne wanda yake marjuhi. bana magana mafi inganci shine wannan dan ba nasa bane tunda shi ya tabbata da cewa ba shi ya tunda shekara biyu ka san da cewa ba za a ce mace daya kwanta mata shekara biyu a cikin ciki sai zai ko shi sannan ta aihidan kenan tabbas jina ne tayi ta samu wannan dan kenan wannan dan ba nashi bane da ne na jina kuma baya dole akan sai ma wannan dan me yake da suna a biki kuma sai dai wannan zinar ba za ta iya ba dalilin wannan zinar da ta yi ba auren su zai lalace ma'ana auren su yana nan sai in ya so ya roshe auren amma dai dan ba nasa bane kun ba zai yi biki ba wannan shine maganar da fatawar da malamai suka bada akan wannan mas'alar wannan shine kenan a takaice a idan muka zo a ƙarshen karatu insha Allah akwai dan fadakarwa da zan yi wanda wani abu ne shi ma da ya tinkaro wannan kasar ta mu wata fitina ce wanda ya kamata a ce an sanar da jama'a gaba ɗai Allah ya sa kai in manta mu yi bayanin ta a ƙarshen karatu insha Allah kenan idan ba manta ba a yau za mu tashi a har yanzu muna a cikin babul wudu a yau za mu tashi hadisi na meke da suna Jabir bin Abdullah ko Jabir bin Abdullah shine hadisin da zamu tashi hadisi na 16 a cikin wannan babin malai yake cewa wa an Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma an karbo daga Jabir dan Abdullah yardar Allah ta kara tabbata a gare su shi da ma'aifinsa fi sifatil wudu'i dan fi sifati hajji nabi sallallahu alaihi wa sallam dangane da siffa ta hajjin manzon Allah qala yati qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce da aminci Allah su kara tabbata a gare sa yace ibda'u bima bada Allahu bi kuhara da abunda da shi Allah ya fara akhrajahu an-nasa'i al-imamu an-nasa'i ya hutar da shi hakaza hakan ga bi lafzil amri da lafazi na umurni wa huwa inda muslimin amma shi wannan hadisin a wajen muslim bi lafzil khabari ya zo ne da lafazi na labari ban san an gane da kyau ba ibda'u bima bada Allahu bi fi'lul amri ne ko umurni ne ku fara da abunda da shi Allah ya fara to wannan shi ne lafazin na nasa'i yace a wajen muslim ya zo ne da labari na al khabar an gane da kyau ko ma'ana labari ne ake badawa manzo Allah ya fara da abunda Allah ya fara kenan alafazi na imam muslim ya zo ne akan fa bada bima bada Allahu bi sai manzon Allah ya fara da abunda Allah ya fara da shi an gane rike ko shine lafazi na amr a cikin riwaya ta imam muslim lafazi na khabar labari in ana bada labarin abunda manzon Allah yayi ne amma shi a wannan lafazin umunni ne to a wannan hadisi me alakar sa da babi na arwallah malam ya kawo hadisi a wajen aikin hajji manzon Allah yace ku fara da abunda da shi Allah ya fara me manzon Allah yake nufi anan inna safa wal marwa manzon Allah ya fara da me da safa kinan kuma sai ku Allah ya fara da safa a cikin zanuwa dai na aikin hajji kuma sai ku fara da me ku fara da safa shi yasa sai manzon Allah sai ya fara da safa sannan yazo ina sannan yazo marwa to me yake da suna dalilin da yasa malai ya kashi a wannan babin malamu suka ce dalilin da yasa malai kashi a wannan babin dan ya nuna muna haka ita ma arwalla za mu fara ne da abunda da shi Allah ya fara to da mi Allah ya fara a wajen arwalla an gane da kyau ba sa na gane da kyau ba da mi Allah ya fara a wajen arwalla ku kawo ku karanto ayar idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum da huska Allah ya fara to malan ya gaya wannan ne dai ya nuna muna a arwalla ma za a fara da abunda Allah yace a fara da shi za a fara da me da huska to da huska ake farawa matsala ko to amma matsala a wajen ku ko a wajen wanda abin ya rikice ma jayyid idan aka zo farkon arwalla mu ya ake fara da hannuwa ake fara ko so nawa ake wanke su sau uku to sai aka ce maka wannan yana daga cikin asalin arwalla baya daga cikin asalin arwalla to abu na biyu bayan wanke huska me ake yi kurkure baki baki huska ne huska ne an gane da kyau ko to nan ne amsar take shi yasa asali da mutum zai zo wajen arwalla bai wanke hannunsa ba kawai ya fara kurkure baki ya shaka mahanci zuwa can arwallar shi ta yi ko ba ta yi ba tayi domin wanke hannu da farko baya daga cikin me baya daga cikin arkanus salat an ga yadda ke ko wanke hannu da manzon Allah yace ayi dan saboda ka rage kazamta ne dan kada farko ka fara kai ruwa a cikin bakinka hannunka yana da me yana da kazamta shi wannan min babit tanzihi ne min babin nazafa kinan Allah yace ku fara da wanke huska huska daga cikin tabaki da me da hanci shi yasa ku ga an samu daga cikin wasu ƴan kalakatu wanda in suna arwala ba sa wanki ba sa kurkure baki da me da hanci suka ce Allah yace fagsilu wujuhakum to huska aka ce alhali kuma a larabce idan aka ce alwajhu shine duk abin da yake mi yake horkon matsirar gashi zuwa abin da ya kusan kunne zuwa abin da ya wajen gene dukkan shi ana ce mishi mi huska kenan baki na ciki hanci na ciki idanu su ma suna ciki an gane da kyau ko shi yasa idan ka kace ba za ka yi aiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to tabbas ka kade ba addini ba za ka yi sharholi yace za ka yi kamar yanda suke yi kenan wannan shine ma'anar wannan hadisin dan haka a lokacin meke da suna muna horko horko ko da yake har yanzu horko horko muke a wajen neman ilimi akwai wasu mutane da muke ganin in sun zo horkon abin da suke shine sai su fara kurkure baki idan sun kurkure baki sannan su fara wanki hannu kuskure ne amma wannan bai kai ga yami ba lalata musu da arwalla amma in kana horko horko sai ka ce wannan bai iya arwalla ba arwallar shi ba ta yi ba an gane ne ke ko akali arwallar shi ta yi da ace ma bai wanke hannu ba domin ya suke yi mutum zai zo sai ya zuba har ruwa cikin baki sannan ya fara mi ya fara wanki sai a ce da ya saba ma sunna amma dai mi a wannan shi tayi kenan shi ne ma'anan nan manzo Allah yana umurni mai dubun fara da abinda Allah ya fara da shi shine wanke huska shi kuma baki yana a cikin huska dan kada abun ya dame maka da kai wankin hannuwa su kuma sunna ne shi yasa kenan Allah subhanahu wa ta'ala ko manzo Allah da kansa ya umurce mu fara da abinda da shi Allah ya fara hadisi na ga malike cewa wa anhu har yanzu daga gare sa shi Jabir bin Abdullah رضي الله عنه الله يدد شي قال ياتي كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي سيرا دا امينتي الله سو قال تبتا ا غري شي يا كسانتي اذا توضا اذا ينا ارولا ادار الماء ينا قرار روا على مرفقيه اكن كران هنونسا سي مالكي اخرجه الدارقطني الامام الدارقطني يرويته سا باسناد ضعيف ده اسنادي ميروني ان غاني ده كيو idan aka ce imrarul ma shine ma'ana yana nufin manzo Allah zai haka sai ya kwararo ruwa ba tare da yami ba ba tare da ya goga ba kenan kuma kai tsaye wannan hadisin ya ci karo da hadisin da manzo Allah aka ce yana mi yana mi yana cudawa addalku kenan wannan hadisin da'ifi ne na cewa ba a cudawa kwararo ruwa kawai za a yi kenan wannan hadisi ne da'ifi baya da inganci sai hadisi na gaba malai yake cewa wa an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu an karbo daga abi huraira yardar Allah ta kara tabbata a gare shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam maza Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace la wudu aliman lam yadhkur ismallahi alaihi babu arwalla ga dukkanin wanda bai ambaci sunan Allah akan arwalla ba shine alaihi alaihi huna ad-damiru yaudu ila al-wudu alaihi ay ala al-wudu kenan babu arwalla ga dukkanin wanda bai ambaci sunan Allah ba wajen arwallar akhrajahu ahmad ahmad ya hutar da shi wa abu daud da abu daud wa ibnu majah da ibnu majah bi isnadin da'ifin da sanani wanda yake mai rauni an gane da kyau ko jayyid wannan hadisin malumai sun yi kai kawo dangane da malumai hadisi sun yi kai kawo dangane da inganta shi akwai malaman da suka ingantar da shi akwai malaman da suka da'ifantar da shi amma sai dai abun da yake shahara shine hadisi ne da'ifi kenan manzo Allah yake cewa babu arwalla ga dukkanin wanda bai ambaci sunan Allah ba a wajen arwallar an gane da ke ko amma duk da haka nan me yake da suna akwai hadisi wanda suke karfafa shi daga cikin hadisan da suke karfafa shi hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko da yake shi ma akwai malaman da suka da'ifantar da shi kullu amrin dhibalin lam yubda fihi bi bismillah fa huwa abtarun dukkanin abu mai daraja da ba a fara da bismillah ba to abun nan ibebban albarka ne baya da albarka duk abu mai daraja da ba a fara da mi ba da bismillah ba an gane da ke ko to kun ga arwalla tana daraja ko ba ta daraja ba amma butu in kace tana daraja ma ka ma rage mata kima ne an gane da ke ko wannan shine kenan babban misali shine hadisai sun zo karar ingantattu da manzo Allah ya koyar da mu cewa bismillah a wajen cin abinci an gane da kyau ko to bismillah cin abinci mustahabbi ne ko kuma wajibi ne a kai tsaye mustahabbi ne akwai lokacin da ya zama tuwa wajibi mun taɓa bayanin wannan kai tsaye mustahabbi za a ce ko cin abinci ita kuma arwala idan za ka yi sallah dole ce ko ba dole ba ce dole ce to da Allah ya za a cewa abinda ba dole ba dole sai ka ce bismillah ka yi sannan a ce abinda yake dole ba sai ka yi bismillah ba ka yi sa hankali yana ɗauka hankali baya ɗauka kenan mi wannan hadisin ko da yake da'ifi ne amma hadisan da suka nuna za a yi bismillah ga abubuwa masu daraja suna ƙarfafa shi na sunna mana cewa ashe arwala ita ma ana mi ana yin bismillah bismillah sai a fara arwallar an gaya da kyau ko kamar yadda na faɗa muku wannan hadisi akwai malaman da suka yi aiki da shi suke gani idan mutum bai ce bismillah ba farkon arwala arwallar shi ta lalace baya da arwallar sai idan da mantuwa yayi wannan shine kenan insha Allah sai hadisi na gaba malai yake cewa walid tirmidhi a riwaya ta imam tirmidhi an sa'id ibn zaid daga sa'id ibn zaid marmakon daga abi huraira shi kuma a wajen tirmidhi daga sa'id ibn zaid wa abi sa'id da kuma abi sa'id wa nahwahu da kuma makamantansu qala ahmad al imam ahmad yake cewa la yathbutu fihi shay'un duk hadisan da suka zo akan wannan akan cewa babu arwala ga wanda ya bayyi bismillah ba yace ba hadisin da ya tabbata an gane da ke ko ma'ana imam ahmad yake cewa duk hadisai ne da'ifai wanda suka zo bayanin wannan malai yake cewa wa an talha tabna musarrifin an karbo daga talha bin musarrif an abihi daga ma'afinsa an jaddihi daga kakansa radiyallahu anhu yardar Allah ta kara tabbata a gare sa qala yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naga manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yufassilu ko kuma yafsilu bainal madmadati wal istinshaqi yana raba tsakanin kurkure baki da shaka ma hanci akhrajahu abu daud abu daud ya hutar da shi bi isnadin da'ifin da sanadi mai rauni an gane da kyau ko kinan hadisin da yazo akan cewa kurkure baki da shaka ma hanci rarraba su ake yi hadisi ne mi hadisi ne da'ifi kun ga muhimmancin karatun hadisi da'ifi idan kaga wannan yi sai ka ce kai abun da kake yi hadisin da ka dogara da shi da'ifi ne don haka kurkure baki da shaka ma hanci a lokaci guda ake yin su shine sunna an gane da kyau ko wannan shine kenan insha Allah saboda akwai da yawa wanda suke yin wannan dai sai hadisi na gaba wa an ali radiyallahu anhu daga ali yardar Allah ta kara tabbata a gare sa fi sifatil wudu'i dangane da siffa ta arwala yace thumma tamadmada sannan sai ya kurkure baki wastanthara sai ya haci talatan sau uku yumadmidu yana kurkurewa wayastanthiru sannan kuma yana hacewa minal kaffi alladhi ya'khudhu minhu alma daga tahin hannun da yake daukar ruwa da su akhrajahu abu daud abu daud ya hutar da shi wan nasa'i da al-imam an-nasa'i kun ga da aka kawo mana hadisi da'ifi sai aka kawo mana ga hadisin da ya inganta dangane da yanda ake kurkure baki da shaka hanci kenan shine anan ali radiyallahu anhu da yana koya ma sauran sahabbai da tabi'ai yanda sifa man sifa arwala manzo Allah take shine sai aka ce yace manzon Allah yana kurkure baki da shaka ma hanci lokaci guda ma'ana a cikin kwasa guda shine sai ya fassara ga yanda yake yi idan ya debo ruwa haka ya debo ruwa ya zuba ma baki ya kurkure haka yake bare hannunsa sai ya zubda sannan sai sai wanda ya saura anan sai ya shaka sai ya haci kun gani yayi guda zubda wanga in ba kai tadribi ba farko yana baka wahala musamman in baka saba ba an gane da kyau ko kina a tara ake yin su a lokaci guda wannan shine sunna wanda yake kishiyar haka ya saba ma sunna jayyid kinan wannan shine abin da wannan hadisi ke karantar da mu yana nuna muna ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kurkure baki yana shaka ma hanci a lokaci guda ba tare da ya rarraba su ba ga wata mas'ala tun da muna a bangaren kurkure baki shine malamai suka tattauna mas'alar kurkure baki idan mutun ya kurkure baki idan mutun ya kurkure ruwan me yake yi ya yake musu a zubda su yake ko to idan mutun ya shanye ho yake zubdowa kun san malamai akwai kwakwale ka kurkure baki maimakon ka zubda sai ka shanye abun ka kurkurar baki tayi ko bata yi ba ta aha dai ra'ayinku dangane da wannan fatawar dangane da wannan masalar a alaje ce tayi a ra'ayin shi aha to nan man tambaye ku dalili dan na san shige da meke da suna shige shige ne za a yi tai aha akwai wanda yake kishiyar alaji a a jayyid haka nan ne kamar yadda alaji ya fadi kurkuran bakin tayi suka ce dan me yasa ake ce ma kurkuran me ake ce ma kurkuran baki suka ce huwa imrarul ma'i fil fammi shine kurkuran baki kurkurar baki shine me ka juya ruwa a cikin bakinka to da ka juya ruwa a cikin baki shikenan ka biya bukatar ruwa in kana so ka hade su in kana so ka hiddo su ta hanci in kuma kana so ka zubda su an gane da kyau ko wannan shine kenan bukata dai ta biya an gane da kyau bukata ta biya ban san ko ana shi da kyau ba ciki ban san ko daga menene ba ko batar inda ya mutu ina ji batar kin ya mutu wancan yana yi ina ji batar kin ya mutu shi ne in batar in ya yi sanyi wuta ba ta tashi wannan yana yi yauwa a sha kenan a mai da shi can sai mu zo hadisi na gaba malai yake cewa wa an anas radiyallahu anhu an karbo daga anas yarda Allah ta kara tabbata a gare sa qala yace ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ga rajulan wani mutum wa fi qadamihi alhali a cikin duddigensa mithlu zufri kotom kacin dan akaiwa lam yusibhu alma'u ruwa bisamisa ba fa qala sai manzo Allah yace irji kuma fa ahsin wudu'aka ka gyara arwallarka akhrajahu abu dauda al-imam abu daud ya gutar da shi wan nasa'i da imam an-nasa'i kina wannan hadisin ana sai ke cewa manzo Allah ne yaga wani mutum a masallaci yayi arwalla har ya kare arwallarsa amma sai dai akwai wani wuri daga cikin kafarsa da bai samu ruwa ba wurin sai aka tamta shi da kusa ga akaiwa an gane kike ko jayyid kinan sai manzo Allah yake masa ka koma ka sake arwallarka a wata riwaya ma malumai suka ce manzo Allah mutunan ma har ya kare sallah ne an ketare jayyid wa ana abdullahi bin zaid an karbo daga abdullahi bin zaid fi sifatil wudu'i dangane da siffan arwallah yace thumma adkhala sallallahu alaihi wa sallam yadahu sannan sai manzo Allah ya shigar da hannunsa ma'ana ya shigar da hannunsa ba a cikin baki ba a cikin ruwa ya shigar da hannunsa a cikin ruwan famadmada sai ya debo ruwa ya kurkure baki wastanshaqa ya shaka ma hanci min kaffin wahidin daga tahin hannu guda yaf'alu dhalika thalathan yana aikata haka sau uku muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito shi wannan hadisin har yanzu goyen bayan wancan hadisin ne ke na sama na cewa manzon Allah yana kurkure baki da shaka ma ruwa ga hanci a lokaci guda idan ya kurkure baki sauran abun ne saura sai ya shaka ma hanci ya hace an gane da kyau ko wannan shine kenan kun ga nan wanda yayi ma wannan hadisi mummunan fahimta sai ya ce thumma adkhala yadahu sai ya sa hannunsa a cikin mi a cikin baki kun ga wanda yake yayi karatun a tsaitsaye sai ya ce a cikin baki ya sa hannunsa yami ya kurkure baki alhali wannan kuskure ne babu inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba sa dan yatsansa a cikin bakinsa nan ya sa hannunsa a cikin ruwa ya debo ruwan sai ya kurkure bakinsa shine yanda ake fassara hadisin dai wannan hadisin da muka karanta har muka fassara shi hada sai yake cewa wani mutum ne arwalla yazo a wata riwayar aka ce sai da ma aka kara sallah an kare sallah sai manzon Allah ya ga me yake da suna a kafarsa akwai wani wuri da bai samu ruwa ba sai manzon Allah ya ce koma ka kyautata arwallarka ka zo ka sake sallah an gane da kyau ko wannan shi yake nan wannan hadisin yana bayani ne akan abinda ake ce malum'a me ake ce malum'a shine wani wuri da bai samu ruwa ba daga cikin wuraren da ake wankewa kuma yana nuna muna hadari ne a shi mutun yayi arwalla bai wanke wuraren ba da kyau kenan ko daga hannunka kai wanke sai zaman to akwai nuri da bai samu ruwa ba to wannan sai ya kasance arwallar taka bata yi ba sai ka sake wannan arwallar kuma sallar da kai bata yi ba sai ka yi ne sai ka sake ta an gane da kyau ko ba a jima ba wani ɗaya daga cikin ƴan uwa daga cikin dalibai da suke so ne sai ya kira ni yace malam mun yi sallah ne bayan an kare sallah sai me yake da suna limamin yaga kafarsa akwai inda ruwa bus samu ba ma'ana bai wanke kafarsa ba da kyau gashi nan akwai darabba kun san akwai alama akwai wanda kawahun suna nuna alaman wani wuri bai samu ruwa ba musamman wanda suke da horararen kawahu yana nuna haka nan yace to a wannan lokacin sai aka shiga dimuwa ya za a yi tabbas arwallarsa bata yi ba tunda dai ga wani wuri ba a wanke sa ba kuma yanzu ya gani to yanzu yanda za a gyara sallar ne aka shiga rigima yace na kira ku ne bayan hammun kare yanda aka yi sai shi malamin yace to kun gani dai ba inda arwalla na baku sallah tunda dai gashi kafa ta bata wanku ba kenan yanzu ku tashi ku sake sallah ni kuma zan ta yi arwalla ni ma in zo in sake sallah ta yace haka muka yi yace masa haka aka yi yace ka amma ya baku wahala an gane da ke ko ya ba su wahala ya dauki alhakin su an gane ko da yake sallah ce yake da suna tana iya waccan ta zamanto musu tabin ta zamanto musu nafila nace musu ku sallar ku ta yi shi dai ne mi sallar sabata ba kawai limami ne yazo ya baku sallah sai da aka kare sallah yayi muku kira'a mai dadi sai ce kai ashe bani da arwalla sai a ce to tashi kaje ka sake sallah mu dai wallahi alhamdu sallar mu ta yi an gane da kyau wannan shine kaida akwai abokina wanda ya taba yin haka nan bai san cewa ba in ka ba mutane sallah baka da arwalla babu me yake da suna kai ne sallar ka bata yi ba su za su ta yi da kare sallah ya musu kira'a mai dadi da ma ya iya karatu an kare sallah yace jama'a ha bani da arwalla kenan ku sake sallah sai aka yi daidai akwai masu ilimi sai ce a liman suka ce mishi a liman kai dai zaka sake sallah mu sallar mu ta yi an gane da ke ko sai yace a to dama kun sa akwai wanda idan aka kure shi sai yanda zai huta musamman dalibin ilimi sai yace a ai da nace haka ba nace muku ba dole ne ku sake a ina nufin wanda yake so ya sake wanda yake jin shakka an gane da ke ko yace ba wai dan ban sani ba a wanda yake da shakka ne ya je ya sake aga ko akai wannan shine kenan kinan dalilin wannan akwai kaida a wajen malaman fiqihu suke cewa al imamu daminun wal muadhdhinu mu'tamalun in ka rike wannan kaidar shikenan kai sabarka al imamu daminun wal muadhdhinu mu'tamalun suke cewa shi liman shine ke da garanti dikin sallah me yake nufi da garanti dikin sallah mana in kana kai sallah a bayan liman to kana da lamu ne ba dai kai ba kai komi a cikin sallar ka ba liman can shi ta matsalar shi a cikin sallah to shi matsalar can akan shi duk zunubin ku ga waye yake gare shi yake shine matsalar limanci an gane da ke ko sai sa malamai suka kai kawo dangane da limanci da ladanci wanne yake daraja suka ce daga cikin abin da zuna muka darajar limanci idan liman ya ba mutane sallah alhali sallar shi bata yi ba ko kuma misali bai da arwalla ya hadasi a cikin sallah ya ji kuma ya katse sallah an gane da ke ko suka ce to dukkanin zunubin waɗannan mutanen yana me yana akan shi shine ma'ana al imamu daminun ma'ana shi yana ma wanda suke bayan shi lamuni shi kuma suke cewa al muadhdhinu mu'tamanun shi kuma mai kiran sallah an bashi amana ne me aka bashi tami ta sanarwa akan cewa me akan cewa lokaci yayi an gane da ke ko wannan shine kenan mahita anan shine idan irin wannan matsalar ta same ka kai sallah sai da ka sallame ka tuna ashe baka da arwalla ko kuma ka tuna ashe kaza da kaza to shine ba sai ka ga mutane ba ka ruha ma kanka asiri ka tashi ka je kai arwalla kai kana so koma gida kai sallar ka an gane da ke ko baka da laifin komi kinan ba sai ka ga mutane ba domin su sallar su da isha ta yi ne ta karbo an gane da ke ko wannan shine masalar wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hadisin da yake dalili akan wata ka'ida da malamai suke cewa al jahlu wal khata'u wan nisyanu yarfa'u al ithma wa la yusqitu al hukma suke cewa mantuwa da kuskure da rishin sanin abu yana dauke maka zunubi ne amma bai dauke maka asalin ibadar misali kai ne ka ba mutane sallah baka da me baka da arwalla sai da ka sallame ka tuna dan Allah da gangan ne ka zo ka ba su sallah babu arwalla kana da zunubi ko baka da zunubi kana da zunubi to amma dalilin mantuwa ne kai nan an baka zunubi ko an ba ko ba baka ba babu zunubi ko to amma sallar shikenan kuma zaka biya ta ba sai ka biya ta to shine ma'anan wa'annan abubuwan mantuwa da kuskure da jahil da rashin ilimi suna dauki ma mutun zunubin abun da yayi ne amma ba za su dauki ma mutun ba me asalin mi asalin ibadar asalin aikin kun ga anan sai ya tashi ya sake sallar amma kuma baya da zunubi amma kuma da a ce da gangan yayi yana da zunubi kuma sai yayi mi kuma sai ya sake an gane da ke ko wannan meke da suna kaida ce wanda idan mutun ya rike ta zai iya walwali matsaloli masu yawa wa anhu har yanzu da gare sa radiyallahu anhu ashidi wannan hadisi na karantar da mu mu kula da meke da suna wanke wuraren arwallan mu yanda ya kamata jayyid har yanzu da gare sa radiyallahu anhu kale yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsida da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance yatawaddau bil muddi yana arwalla da muddi wa yaghtasilu bis sa'i yana kuma wanka da sa'i ila khamsati amdadin har izuwa muddi guda biyar muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito shi kina wannan Anas ne yake bada labarin adadin ruwan da manzo Allah yake arwalla da su da kuma wanka a wajen arwalla yana yi da muddu mun san muddi ko jayyid sannan a wajen wanka yana yi da sa'i zuwa muddi guda biyar sa'i shine yake muddi guda nawa guda hudu malamai suke cewa sai dai wannan hadisin ba yana bayanin kayyadewa bane a'a yana bayanin al-ghalaba ne ma'ana mafi yawan aikin manzon Allah haka ne mafi yawan wankan manzon Allah da mudu biyar yake yi mafi yawan arwallarsa da me da mudu dai inda mun gani akan cewa wannan hadisin yana nuna mana dai ba a son bata ruwa al-mubazzaranci a wajen arwalla da a wajen mi da a wajen wanka domin akwai hadisan da suke nuna cewa manzon Allah yana wanka tare da iyalinsa da katuwar roba to kun gani idan an ci katuwar roba kun ba abutun adadin ruwan da ke a ciki kina shi yasa suka ce wannan manzon Allah ga yin abinda manzon Allah ya yawan yi ne ba wai abinda kodai wuce shi yake yi ba wannan shine kenan sai mu zo a hadisi na karshe malik ya ce wa wa an umar radiyallahu anhu an karbo daga umar yaddar Allah ta kara tabbata a gare sa qala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال سيدا دا امينتي الله سكارا تبتا اغري شي ياتي ما منكم من احد باب وني داي دغ تشكينكو يتوضا ود زين ارولا فيصبغ الوضوء سي يتشكا ارولارسا ثم يقول سنن ياتي اشهد ان لا اله الا الله انا شيداوا با ابن تشنتا دا بوتا سي الله وحده لا شريك له shi kadai yake baya da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaida cewa lallai muhammad bawan sa ne kuma manzon sa ne illa futihat lahu abwabul janna face sai an bude masa kohohin aljanna as-samaniya guda takwas yadkhulu min ayyiha sha'a ya shiga daga cikin su wanda yaso akhrajahu muslimun muslim ya hutar da shi wa tirmizi da imamu tirmizi wa zada kuma ya kara allahumma ja'alni minat tawwabina ya allah ka sanya ni daga cikin masu yawan tuba wa ja'alni minal mutatahhirina sannan kuma ka sanya ni daga cikin masu tsarki wannan yana nuna hikima da kuma sanin ya kamata malamin da ya wallafa wannan littafin kun ga bayan an kwararo bayanin yanda ake arwalla a karshe sai aka nuna maka in ka kare arwallan ba haka zaka tashi ba akwai abin da ake so ka karanta kenan sai ne sai karantar da mu addu'ar da ake bayan an yi mi bayan an kare arwalla kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yayi arwalla ya cika arwallarsa sai ya fadi wannan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina akwai wanda sai kara waj'alni min ibadika as-salihin sai dai wannan karin malamai suke ta kari ne wanda bai inganta ba kenan da'ifin hadisi ne da ya kara wannan abin da yake shine wannan waj'alni min at-tawwabina waj'alni min al-mutatahhirina bayan wannan kuma akwai addu'ar da ake karawa ita ce kafaratul majlis subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan sune kenan addu'o'in da ake lokacin da aka kare mi aka kare arwalla bayan wannan sai ai kaka sai a debo ruwa ko ai haka ko to na kunyi da riya ko ku yadda ba zai aha wallahi shi da kire alama ta cewa kenan kuma ba ku yadda ba dai da haka ne wannan baya da asali na sai an debo ruwa mafi yanci tsohi har yanzu tsohi na yin su na jima ni dai ban ga wanda yake yayi wannan ba a debo ruwa sai a zuba cikin baki sai a daga hannu a daga idanu sama an gane da kyau amma sai dai daga dan yatsa shi wannan akwai asar da suka zo akan cewa wasu daga cikin sahabbai suna yin hakan nan daga dan yatsa domin so da yawa wajen inda ake ashhadu ashhadu kinnan ana so a daga dan yatsa to shi yasa anan zaka gani in suka zo suna daga dan yatsa amma wannan ruwan da ake sawa cikin baki inda suke cewa magani suke yi da kuma daga idanu da ake sama wannan duka baya da asali an gane da kyau ko wannan shine kenan insha Allah kenan dai wannan hadisi nan muna falala ta arwala ta yanda idan mutun ya cika ta yayi ta yanda ake za a bude mishi kohohi na aljanna yana daga cikin fallar arwala wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana a cikin sahabbai a lokacin sanyi musamman su a can wajen su kun san ana sunkurin sanyi sosai cika arwala yana wahala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat shin kuna so in nuna muku abunda ta hanyar sa ta dalilin sa Allah yake kankare zunubai kuma yake daukaka matsayin mutum a lahira sai suka ce bala ya rasulullah eh ya ma'aikin Allah ga ya muna sai yace musu isbaghul wudu'i ala al-makarih shine cika arwala a lokacin kiyama ina ne lokacin kiyama lokacin mi lokacin sanyi kai wanki guda uku uku ka wanke da kyau ka tuda da kyau manzo Allah ce cika arwala lokacin kiyama sai yace wa kathratul khuta ila al masajid da yawan tattakawa zuwa masallaci sai yace wa intidarus salati ba'da as-salah da kuma jiran sallah bayan sallah sai manzo Allah ce fadhalikumur ribat wannan shine dako wannan shine dako wannan abubuwan guda uku wallahi duk wanda yake yin su zaka ganshi yana nagatse ne a duniya komi talaucin sa ko zaka same shi a cikin natsuwa yawan taka zuwa masallaci cika arwala me yake ni da yawan taka zuwa masallaci shine mi me yake da suna duk inda aka yi sallah inda aka kira sallah anan zaka je ka yi ta ba zaka yi ta a gida ba zaka taka ka je masallaci na gaba shine jiran sallah zuwa wata sallah kun ga abu ne mai wahala ai sallar magriba ka zamna kana jiran mi kana jiran ai sallar isha'i shi yasa halarta a irin wannan darasu suka yake da amfani daga cikin amfanin sa abubuwa guda uku mafi girma na farko kun shiga a cikin wannan falalar intizarus salati ba'da salati kuna jiran wata sallah bayan kun kare wata sallah na biyu shine mi manzo Allah yake cewa wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakina wa khafathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahma wa dhakarahumullahu fi man inda babu mutanen da zasu zamnawa a cikin ɗaya daga cikin ɗakunan Allah suna karatun littafin Allah suna koyar da juna shi idan aka ce karatun littafin Allah hadisi bai shiga ba ya shiga bayan wannan kuma zamnawanmu nan ne bamu jawo aya ba mun zano hadisan da suka zo duka bayanin su suna bayani ne akan ayar da ta zo akan bayanin arwala dan haka karatun hadisi shi ma karatu me karatu alqur'ani ne domin shi ma wahayi ne kamar da alqur'ani yake wahayi suna wannan dalilin wannan Allah sai musu abubuwa guda uku wanda ba za ka same su ba in ba wannan wurin ba a takaice da karshe shine amfanuwa da za ka yi karuwa da wani abu da za ka yi wanda baka sani ba kenan dai wannan duka yana nan muna falala cika arwala da kuma kula da yin wannan addu'ar ta bayan an kare arwala za mu zo a sabon babu shine babul mashi ala al-khuffaini babu mai bayani akan in mun kai karshen karatu sai a ƙara tuna mini insha Allah dai babul mashi ala al-khuffaini babu mai bayani akan shahwa akan khuffi bi ake ce ma al-khuffu asalin khuffi da larabci nau'i ne na takalmin larabawa da ake yi da fata takalmi ne wanda suke zuwa sama ga kabrin mutum su ake ce ma khuffi to sai dai idan malamai suka kawo al-khuffu a cikin fiqhu suna nihin dukkanin takalmin da suka ruhe ijiyar kafa ko duk wani abun sawa da ya ruhe mi da ya ruhe ijiyar kafa ana ce mishi al-khuffu dan haka kamar yanda ake shahwa akan wancan kuffin wancan takalmin to dan haka zaka iya shahwa akan mi akan aljawrab shine su shatko zaka iya shahwa akan mi kubutai amma kubutai wanda suka ruhi ijiyar kafa an gane amma kinan duk takalmi ko kuma su shatkin da bata ruhi ijiyar kafa ba za a shahwa akan ta ba kinan wannan shine kaida ta gane abinda ya halatta a yi shahwa akan shi da abinda bai halatta ba a yi shahwa akan shi dukkanin abun da yake ya ruhe ijiyar kafa idan aka sama kawahu shi kawahu guda biyu shi za a yi shafa akan sa an gane da ke ko ko akwai mai shakka akwai wani abu da kuke ganin idan mutum ya sashi ba zai yi shafa akan shi ba a kuna ganin akwai wani abu da mutum zai sa kun bai halatta ya shafa akan shi ba akwai shi kuma ya kamata a ce kun tuno da shi a to mu je gaba in ba a samu wanda ya abin gaba sai a tsaya ne sai in gaya muku shi kuma in na gaya muku kuma sai kun ce kai me yasa ban tuno da wannan ba mu je gaba wa anil mughirata bin shu'ba na bar ku gita tunani daga mughira dan shu'ba radiyallahu anhu yadar Allah ta kara tabbata a gare sa kala yace kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wa sallam na kasance tare da manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi fa tawadda'a sayyi arwala fa ahwaytu li anzi akhuffaihi ya kawo wajen kawahu sai na tahi shine fa ahwaytu ay fa aradtu sai na tahi in cire masa kuffin sa in cire masa takalmin sa fa qala sai yace da'ahuma kabarsu fa inni adkhaltuhuma tahirataini domin ni na sanya su suna da tsarki fa masaha alaihima sai manzo Allah ya shafa akan su muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa ko wannan hadisin kawai aka kawo a babin shafa akan kuffi ya isa bayani wannan hadisi yana karantar da mu abubuwa da yawa na shafa akan kuffi amma zan takaita ga wani sai in bar ma sauran hadisan daga cikin abin da wannan hadisin ke karantar da mu shine mashru'iyatul mashi ala al-khuffain shine halaccin shafa akan mi akan kuffi to me hukuncin shafa akan kuffi dole ne wajibi ne ko mustahabbi ne ko sunna ne kai tsaye shafa akan kuffi menene mafi yawanci malamai sun tayi akan cewa menene mustahabbi ne an gane nake ko aka ce mustahabbi kuma har sunna tana shiga a ciki mustahabbi ne shafa akan kuffi kuma shafa akan kuffi yana daga cikin dalilan sa fadin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan surar ta bayanin arwalla wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum kun san qira'a bi aka samu akwai wa arjulikum da wa arjulakum to malamai shi suna fassara wannan ayoyin kamar haka qira'a da tazo wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum sai suka ce wannan tazo ne bayanin akan idan mutun zai yana da takalmi na kuffi ne zai yi me zai shafa akan su domin al'atfu nan ne an yi sa ne akan ami almashu kinan wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum domin lamun ta dauki kasra kenan sai kasance kenan atafi ne akan mi almashu kenan kamar yadda za a shafa ma kai kawahu su ma mi za a musu a shafa musu in suna da mi in suna da kuffi sai sa kuka samu akwai wanda daga cikin wanda suka tai akan wannan qira'ar ta wa arjulikum sai suka tai akan cewa kawahu ba wanke su ba ake mi ake musu shahawa ake ku kusan su wake wannan an kala kato an gane da ke ko akwai ƴan kalakatan da haka suke in sun zo arwalla ba su mi ba su wanke kahu shaha suke koda babu kuffi ko domin wa arjulikum aka ce kenan yanda aka shaha ma kai za a shaha ma kawahu to idan muka zo a waccan qira'ar ita kuma wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum shine atfun shi kuma atfun ni alal ghusli an gane da ke ko kenan an hada shi da wankewa kamar yanda zaka wanke huska to ita ma kafa mi zaka mata wanke ta zakai to wannan ayar qira'a ta wa arjulikum ita ce dalili akan shafa akan kuffi sannan shafa akan kuffi yana ɗaya daga cikin ar-rukhsa ma'ana sauki ne da Allah madaukakin sarki yayi ma bayunsa kuma a hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah yuhibbu an yu'ta azaimahu an yu'ta rukhasahu kama yakrahu an yu'ta ma'siyatahu Allah yana so idan yayi rahusa a karbi rahusar kamar yanda yake kyama kai abin da ya hana maka a wata riwayar inna Allah yuhibbu an yu'ta ruqasahu kama yuhibbu an yu'ta azaimahu Allah yana so idan yayi rahusa ku karbi rahusar kamar yanda yake so idan ya wajabta muku abu ku yi sa an gane da ke ko kina wannan hadisi shine babban dalili akan mi akan cewa abinda aka yi so shine mutun ya shafa akan kuffi idan kana da sushet matukar dai ta cika sharadi to kai me kai shafa akan ta shi yahi wanda zai huddawa yami ya wanke kaga wanda ya hudda ya wanke yayi abuwa kamar haka na farko ya ba kan shi wahala nabi sannan kuma yami yayi asaran me yayi asaran lada an gane kyau domin wanda ya shafa zai samu lada domin yayi aiki da me da sauki na Allah madaukakin sarki wannan shine kenan kadan daga cikin abin da wannan hadisi ke karantar da mu. Sannan wannan hadisi har yanzu yana daga cikin abin da ke karantar da mu shine min shurutil mashi ala al khuffi an ma za yusamunu an yulbasa ala taharatin. Daga cikin sharuɗa na shafa akan khuffi shine ya kasance khuffin an sanya sa lokacin da ake da tsarki, ka sa shushat kamin ka sa ta kana da arwalla. To wannan idan ka sa shushat kin kana da damar arwallar da zaka yi nan gaba kai me kai shafa. Amma da lokacin da ka sa shushat baka da arwalla, to idan ka zo zaka yi arwalla dole sai kai me, sai ka hidda shushat kin kai me, ka wanke kawahu. Wannan shine
kuma su da ba shafa kan sa
sosai. Akwai wanda suke da wannan ra'ayin. Malumai sun kaso kusan gida hudu na ra'ayukan malumai dangane da shafa akan kuffi. Wai shin abinda ba kuffi ba ya halatta a yi shafa akan shi, ko kuma a dole sai abinda a kuffi, ma'ana sai abinda aka yi da fata? To magana mafi inganci shine me yake da suna, duk dai abinda ya ruhe ijiyar kafa za a yi me, za a yi shafa akan shi. Wannan shine magana mafi inganci. Kenan shi yasa za ku gani akwai wanda ba su shafa akan kuffi, akan sushet dan suna ganin ita ba kuffi bace. Wannan shine kenan insha Allah. Hadisi na gaba, Maliki cewa walil arba'a, a riwaya ta marawaita hadisan nan guda hudu illan Nasa'i, banda al-Imamun Nasa'i, annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa, masaha a'lal kuffi, yayi shafa a saman kuffi, wa asfalahu da kuma kasansa. An gane da kyau a wannan riwayar suka ce manzo Allah ya shahi sama da kasa na mi na kuffi, sai dai kash wa fi isnadihi da'fun, a cikin isnadin wannan hadisin akwai da'ifanci, ba'ana wannan riwayar bata tabbata ba na cewa manzo Allah yana shafa sama da kasa na kuffi. Ga riwayar da ta inganta, yace wa an aliyin radiyallahu anhu, an karbo daga Imam Ali yadda Allah ta kara tabbata a gare sa, annahu qala, lalle shi yace law kana ad-dinu bir-ra'yi, da a ce addini da ra'ayi ake yin sa, la kana asfalul khuffi, da ya kasance kasan khuffi, aula bil mashi, shi yahi dacewa a shahe shi, min a'lahu akan saman sa. Wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kuma haqiqa na ga manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa, yamsahu ala zahir khuffaihi, yana shafa akan a saman khuffin sa. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Kina wannan hadisin Imam Ali ne yake cewa da a ce shi addini da ra'ayi ake yin sa, abinda kaga ya dace shine zakai a cikin addini, yace da ya kasance ayi shafa a kasan khuffi, a kasa marmakon sama, yace da shi yahi dacewa, yace amma sai dai ga abinda naga manzon Allah ya shine ya shafa akan me, akan khuffin ne. Wannan hadisin kina yana karantar da mu me yake da suna mahallul mashi, inda ake shafa akan khuffi. Kinan ba kasa ake shahawa ba, ina ake shahawa? Sama. Kuma sannan ba duka biyun ake shahawa ba. Dan me yasa Ali yace da a ce addini da ra'ayi yake, da an yi shahawa a kasan shi yahi dacewa, ce dan saboda kasan ita ke daukan me, ita ke daukar dauda akan sama. To sai dai addini ba da ra'ayi ake yin sa ba, ana yin sa ne da me, da qala Allahu qala rasuluhu. Wannan shine addini, Allah ya ce, manzon Allah ya ce. Wannan kinan hadisin babbar raddi ne akan al-mu'tazila, ɗaya daga cikin mafi girma daga cikin ƴan bid'o'i, wanda yana ɗaya daga cikin aqa'idin su shine meke da suna taqdimul aqli ala an-naql. Taqdimul aqli ala an-naql shine gabatar da hankali akan dalili. Ba san ko an gane da kyau ba, hadisi ne gashi manzo Allah ya ce kaza, sai a duba a gani hankali yana dokar wannan hadisin ko hankali bai doka. An ce ana azaba cikin kabari, to bari mu zo mu buɗa kabarin me yake da suna George Bush, ya mutu ko yana raye? Dan shi muna da tabbacin azaba za a mishi ko, tunda a kahurin shi ya mutu. George Bush yana raye ko ya mutu? Ya mutu ko, wanda suna ɗaya daga cikin wanda suka rusa Isra'ila, suka rusa Palestine. To in ma bai mutu bane mu kashe shi yanzu, sai su ce to bari mu zo mu buɗa kabarin George Bush. An buɗe an gani sai kasa aka gani, to hadisi ya ce ana azaba, to gashi kasan shi kawai muka gani, ina azabar da ake masa? Kenan wannan hadisin ƙarya ce, ƙarya ce aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka suke da wannan ne, suka rusa hadisai da yawa, daga cikin su shi dana ɗaya daga cikin wanda suke da wannan ra'ayin al-Imam al-Ghazali, ko da yake daga baya an ce ya tuba, hadisi da ya saba ma hankali sai me, sai ayi watsi da shi a ce me, ace ya saba ma hankali shine taqdimul aqli ala an-naql shi kuma a duk lokacin da mutun yace zai bi son zuciyarsa to addininsa zai lalace shi yasa Hausa suke cewa shari'a sabanin hankali wannan shine kinan wannan shi dan muna shi akan cewa duk abin da ka gani a cikin addini kana tunanin ya saba ma hankali to ka sa a cikinka dama ba dan yayi daidai da hankalinka aka yi sa ba an gane da kyau ko wannan shine mahuta jayyid shi yasa idan muka lura a cikin al-kulliyatul khamsa kaman yanda malaman makashir suke cewa akwai abubuwa guda biyar wanda su ne musulunci ya zo karewa su ne ake cewa al-kulliyatul khamsa duk wata ibada da kaga an ce ayi to an yi ta ne an dora ta ne don saboda ta kare waɗannan abubuwan guda biyar na farko shine menene addini an gane da kyau ko na biyu menene an-nafsu rayuwa na uku menene al-aqlu hankali muhallu shahida anan ne hankali ne nawa aka kawo shi na uku me aka fara kawowa addini dan a nuna maka addini shine gaban me shine gaban komai suka ce dan saboda kare addini ne aka me aka halatta jihadi an gane da kyau ko dan saboda kare addini ne kina sai nuna maka an gabatar da addini akan me akan rayuwa dan saboda kare hankali ne aka hana me shan giya da a nuna maka musulunci yana kokarin kare me hankali kinan musuluncin shi ke kokarin kare hankali ba wai hankalin ne zai kare me ba zai kare musuluncin ba hadisi na gaba malai yake cewa wa an safwana bin assal an karbo daga safwan dan assal qala yace kana annabi sallallahu alaihi wa sallam wa zalla sida da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance ya'muruna yana umurtan mu idza kunna safaran idan mun kasance a cikin balaguro Allah nanzi akhifafana akan cewa kada mu hudda khuffin mu thalathata ayyamin tsawon kwanaki guda uku walayaliyahunna da dare rayinsu illa min janabatin sai da janaba sai dalilin janaba walakin min gha'itin wa baulin wa naumin sai dai kwana kashi da kuma hutsari da kwana ba sai kun hudda ba nan za a kaddara shi ne shine walakin min gha'itin wa baulin wa naumin amma kwana da kashi da hutsari to shi wannan ba sai kun hudda ba an gane da kyau ko wannan hadisin yana karantar da mu abubuwa kamar haka abu na horko shine yana nuna mana mudda meke da suna muddatul mashi ala al-khuffaini adadin lokacin da mutum yake da dama yayi shafa akan khuffi adadin shine nan ya gaya mana me wanda yake a cikin balaguro kwana uku aka bashi yana da damar yayi me yayi shafa akan khuffi kwana uku wanda yake ba a cikin balaguro ba ha yana da 24 ko kenan yana da kwana guda da wannan lokacin ya wuce shikenan sana har yanzu wannan hadisi yana nuna muna min nawaqidil mashi ala al-khuffain abubuwan da suke lalata shahwa akan khuffi kamar da akwai abin da yake lalata arwalla yake lalata sallatu akwai abin da yake lalata shahwa akan khuffi idan ya samu ko da a ce lokacin bai kare ba dole sai kayi me sai ka hidda khuffin kayi me ka wanke an gane da kyau ko mu karanta wannan hadisin sai mu kawo wannan abubuwan malai yake cewa wa an ali ibn abi talib an karbo daga ali dan abi talib radiyallahu anhu qala ya dar Allah ta kara tabbata a gare sa yace ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wanzu Allah ya sanya thalathata ayyamin kwanaki guda uku walayaliyahunna da dare rayunsu lil musafir ga wanda yake a cikin balaguro wa yawman wa layla da kuma dare da ini lil muqimi ga wanda yake a gida baya cikin balaguro ya'ani yana nuhin fil mashi ala al-khuffain a wajen shafa akan khuffi akhrajahu muslim kina wannan hadisin kawai menene ci gaban wancan ne kinan wanda yake a gida kwana guda ke gare sa wanda yake a balaguro kwana nawa kwana uku wancan hadisin muka ce ya nuna muna daga cikin abubuwan da suke warware suke lalata shafa akan khuffi wanda idan suka samu mutum to ko da lokacin bai kare ba zai shafa akan khuffi ba na farko shine aljanaba idan mutum yana da janaba an gane da kyau ko kana da janaba ta kama ka misali kai shafa akan khuffi da asuba idan kana damar kai shafa akan khuffi sai wata asuba ko to sai kai kwanan rana a cikin kwanan rana dama kai kasubin gabro ne sai kai mahulki da kai mahulki ka tashi kai isko ka ajike to an gane ko wannan lokacin me ya kama ka wanka na janaba to kina a wannan lokacin shaha'a ka kufi ya lalace dole sai ka je kayi me kayi wankan janaba ka sake komawa shikenan da a ce wankan janabin bai kama ka ba kana dama sai wata mi sai wata asuba a cikin misalin da muka bada daga cikin abubuwan da suke lalata shaha'a kan kufi shine inqida'u muddatil mashi shine wucewar karewar lokacin da aka kayyade ma mutum kinan lokacin da aka kayyade maka kwana guda da kake a gida kayi shaha'a kan kayi arwala ka sa kufi da asuba kana da damar duk sallolin da za su biyo baya kai mi kayi shaha'a kan kufi amma da wata asuba ta zo dole sai kayi mi sai ka hudda wannan kufin kayi mi ka wanke sa sai ka hidda wannan sushetkin kayi mi ka wanke sa abu na uku shine naz'ul khuffi wal ihdath qabla lubsihi shine hidda khuffin damar da ke gare ka kai shafa'a kan khuffi shine idan baka hudda sa ba ka sa sushet da asuba kana damar kai ta shafa'a kan ta matukar baka hudda ta ba zuwa wata asuba to lokacin la'asar yayi sai ka ce kai bari in hudda sushet kin ga insha iska ko da ka hudda ta ka sha iska shikenan da an jima sai ka maida lokacin sallah yayi ka zo zaka yi arwalla a wannan lokacin zaka yi shaha ko ba zaka yi shaha ba a ba zaka yi shaha ba amma nan wasu malamai su ganin sai idan ya kasance da ka hidda khuffin da ka hidda sushatkin kai hadasi mana bayan ka hudda sushatkin sai kai hadasi arwalla ta kare to yanzu idan zaka sake arwalla ba zaka yi shaha akan khuffin ba dole sai kai me sai ka wanke ka wahunka sannan ka karasa shikenan me yake da suna shaha akan khuffin ka ya kare an gane da kyau wannan kina sune abubuwa guda uku sai a hadisi na ga malike cewa wa an sauban radiyallahu anhu an karbo daga sauban yadda Allah ta kara tabbata a gare sa kale yake cewa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sariyatan manzo Allah ya tura wata sariya kamar yadda muka sha bayani sariya shine yakin da aka je ba tare da manzon Allah ba manzo Allah ya tura wasu mayaka fa amarahum sai ya umurce su an yamsahu ala al-asaib akan su yi shafa akan asaib yani al-amaim yana nuhin me yake da suna rawunna yana nuhin rawunna rawani kenan wattasakhina da kuma at-tasakhin yani al-khifafa yana nuhin khuffi rawahu ahmad wa abu dauda wa sahahu al-hakim kinan anan manzo Allah ne ya tura wasu sariya ya tura wasu me yake da suna dakaru akan su je su yi yaki sai ya umurce su akan cewa in sun zo arwalla rawanin su da khuffin su ba sai sun hidda shi ba su yi shafa akan su kinan wannan hadisi na ƙara tabbatar mana halaccin shafa akan khuffi da kuma mi da kuma shafa akan rawani malamai suke cewa shafa akan rawani baya daga cikin sharadin sa a magana mafi inganci baya daga cikin sharadin sa shi sai kai arwalla baka da arwalla ka sa rawani ka zo zaka yi arwalla to sai kai shafa akan sa koda ko a ce lokacin da ka sa sami baka da arwalla domin akwai malaman da suka ce a'a hukuncin shafa akan rawani hukuncin shafa akan khuffi to sai dai malamai sun ce akan cewa musamman malamai na wannan lokacin na al-Imam Ibn Hazm da su al-Imam al-Albani da Ibn Uthaymeen da sauransu duk suna ganin babu dalilin da ya nuna cewa rawani idan zaka sasa ko kuma sharuɗan da ke a wajen shafa akan khuffi sune ake mi ake aiki da su a wajen shafa akan rawani an gane da kyau ko wannan shine kenan jayyid sai hadisi na gaba wa an umar radiyallahu anhu mawqufan an karbo daga umar yadda Allah ta kara tabbata a gare sa mawqufi da aka ce mawqufi kamar yadda muka sha bayani shine ma'ana magana ce ta sahabi kenan daga umar a wata riwaya mawqufan ma'ana shi ya fadi wa an anas daga shi kuma anas marfu'an ya dauka kasa zuwa ga manzon Allah kenan shi umar magana sace bai ce manzon Allah yace ba amma shi kuma Anas sai yace manzon Allah ne yace yace idza tawadda ahadukum idan dayan ku yayi arwalla wa labisa khuffaihi sai ya sanya khuffin sa falyamsah alaihima to yayi shafa akan su waliyusalli fihima sai yayi sallah a cikin su wala yakhla'uhuma kada ya hudda su in sha'a in yaso illa min janabatin sai dai idan janaba ta same sa anan da yace in sha'a ba yana nuhin ba abadiyan domin akwai wanda suka buga hujja da wannan hadisin suka ce a babu tauqiti ma'ana shafa akan khuffi baya da lokaci in kana so kai sati guda kana shafa akan khuffi an gane da kyau ko suka ce ai gashi Umar ko manzon Allah yace in sha'a mutun yayi ta shafa in yaso anan malamai suka ce in sha'a nan ne ai in sha'a fil muddal muhaddada in ya so matukar daina a cikin lokacin da aka kayyade an gane da kyau ko kina shine ma'anar sharadin in ya so ya ta shafa matukar daina mi yana a cikin lokacin da aka mi aka kayyade kuma wannan shine fatawa mafi inganci domin a cikin ta akwai aljam'u malamai suka ce aljam'u aula min at-tarjih hada hadisi guda biyu shi ya hida a ce a rinjaye da wani domin idan muka ce za mu je akan wannan fatawar ta shafa akan kufi bata da adadi to duk wancan hadisan da muka zano na cewa kwana uku aka sa mai balaguro kwana ɗaya wanda yake balaguro ba an yi mai an rusa su kenan ba za a yi ki da su ba kenan shi yasa sai a hada yake da sunan hadisan akan cewa wancan yana bayani ne akan ga ka'ida shi kuma wannan bayanin matukar kana a cikin lokacin to zaka iya kai ta shafa akan kufinka in dai ba janaba ta same ka ba wa an abi bakra radiyallahu anhu an karbo daga abi bakra yardar Allah ta kara tabbata a gare sa anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa annahu rakhasa lil musafiri lalle shi manzon Allah yayi sauki ga mai balaguro salasata ayyamin kwanaki guda uku walayaliyahunna da darirayinsu walil muqimi yawman wa layla wanda kuma yake a gida yana da ini guda da dare idza tatahhara idan yayi tsarki falabisa khuffaihi sai ya sanya khuffinsa an yamsaha alaihi ma yayi shahwa akan su har yanzu wannan hadisin suna ƙara tabbatar mun da cewa mi shahwa akan khuffi wanda yake a gida kwana guda ke gare sa wanda yake balaguro kwana uku sannan kuma sharadin shahwar shine mi ya zamanto su shattin kasa ta a lokacin da kake da mi kake da tsarki ba wai sharadin bane sai kai arwala kai sai ka sa kofin a ko da arwalar ta bushe an gane kin ko da a ce bayan awa biyu ne kai arwala matukar dai kana da arwala lokacin da ka sa kofin to shikenan hukuncin ya hau kuma za a kilga ne da daidai lokacin da ka sa kofin ba daidai mi ba ba daidai lokacin da kai mi ba kai arwallar ko kuma kai tsarkin hadisi na karshe a cikin wannan babin malike cewa wa an abi wa an ubay ibn imara an karbo daga ubay ibn imara radiyallahu anhu yadar Allah ta kara tabbata a gare sa annahu qala lallai shi yace ya rasulullah ya maikin Allah amsihu ala al-khuffain shin zan iya in yi shahwa akan khuffi qala yace na'am yawman kwana guda qala yawman yace kwana guda zan yi ina shahawa qala na'am yace kwana guda qala yace wa yawmaini ina iya kuma in kara kwana biyu in yi kwana biyu qala na'am yace qala wa thalathata ayyamin ina iya in yi kwana guda uku qala na'am yace wa ma shi ita da abin da kaso dan ya ishi manzo Allah ko to da abin da kaso dai kai in ma kwana miliyan kake so sai kai tayi jayyid akhrajahu da a ce wannan hadisin ya inganta da akwai matsala akhrajahu abu dawud wa qala laysa bil qawi yace wannan hadisin baya da ƙarfi kunga dadin a ce hadisi da'ifi ne kenan an hutar da ku an gane ke ko kunga da su duk mun shiga wani rikici to ga hadisai can sun wuce kaza da kaza yanzu manzo Allah yace lokacin da kaso kuma sannan me yake da suna an karantar da mu cewa yana ɗaya daga cikin ladabi ga malami kada ka kure sa ka cika yawan masa tambaya wanda bata da amfani kamar yadda asar suka zo na idan suka yawaita manzo Allah tambayoyi marasa amfani sai ya hushi an gane da ke ko wannan shine kenan nan muka zo karshen shahwa akan kofi to kun tuno ko ha kun manta nace akwai khuffin da ya cika khuffi ne shushacce lahiya lau amma sai dai in kasa ta ba za ka yi shahwa akan ta ba wace irin shushacce aha jazakumullahu khairan at-takbir shine shushat ko kuma al-khuffi wanda aka yi da abubuwan da ba su halatta ba an gane da kyau ko duk abun da bai halatta ba akai su shetta da shi wasu malumai akwai wanda suka gani a ya halatta wasu malumai suna ganin mi bai halatta ai mi ba ai shahwa da shi ba wa zai ba mu wani misali in mun zo sai mu kawo dalili wa zai ba mu wani misali aha a wanda ba halal ba wata alade wancan ya shige gaba dai shi gaba dai ne ya kawo duk abun da baya halatta a cisa fatar sa ai ba ta halatta yan fanda ita matukar mi matukar dai ba an je mai tabbata hanya wanda muke suna shari'a ta hukumta fatar alade ma malamai suna ganin ita ba ta je mai wa ko kadan an gane da kyau ko kamar yadda mun gani ma kuti aminal bahimati me yake da suna faqat tahurat ko idza dubiga al ihabu faqat tahura to akwai malaman da suke ganin hatta wanda yake dabba wanda bata halatta a ci ta bayan aka hudda fatar ta ya halatta aimi ai amfani da ita ma sai dai magana mafi inganci shine duk dabbar da take haramun to haramun ne amfani da mi da sauran gabobin jikinta wanda ana bayanin mushi na abun da ya halatta a ci ne an gane da kyau ko jayyid to wani misali na biyu shine su shatta sata ko hufi na sata an gane da kyau ko to kun ga barawun kubutai kenan su ba su cikin wannan saukin na shafa akan hufi dukkanin wannan dalilin sa shine kaidar da suke cewa la tustabahu ar-rukhsatu fi ma'siya la tustabahu ar-rukhsatu fi ma'siya wannan kaidar kulliya ce idan ka haddace ta zaka walwale matsaloli masu yawa ba a halatta rahusa a cikin sabon Allah bari mu baku misalin da bai da alaka akan hufi malumai sun tattauna idan kana balaguro ya halatta kai kasar ko to wanda suke cikin balaguro na sabon Allah fa za su ji a wajen taro na LGBT taron ƴan liwaɗi da maɗigo suna a bisa kan hanya ya halatta su yi kasar ko bai halatta ba la tustabahu ar-rukhsatu fi ma'siya Allah yayi sauki ne shi kuma suke cewa sauki ba a yin sagami a wajen sabon Allah kenan wanda yake cikin sabon Allah ba a masa rahusar da Allah ya bata mi bata shahuwar sa to shine suka ce takalmin swata ko hufi na swata idan mutun ya sasu bai halatta yemi ba bai halatta yi shahwa akan su ba wannan shine a takaice bayani akan wannan akwai labarin da nace mutattamna wanda yake labarin ne mai matukar hadari wanda kamin in hau minbari akwai mutane guda biyu da suka mini suka tuntube ni akan yana da kyau a danyi bayanin wannan akwai ɗaya daga cikin ɗaliban wannan makarantar Abdul Muttalib Alhaji Abdul Muttalib yana nan ina tsammani ya mini bayanin tun kwana biyu da suka wuce bayan shi kuma kamin sallar Juma'a akwai ɗaya daga cikin ƴan uwa wanda mai yake da suna yanzu Libi yake yana ambassador ta Libi can yake aiki shi ya turo min da vocal da bayanin yanda abun yake yani al'amarin yake shine an samu wasu daga cikin dalibai da kuma ƴan societe civil ƴan horahola da suke yanzu ma suna akan hanya ta zuwa taro na LGBT taron ƴan luwaɗi da maɗigo da ake yi a ƙasar ina a ƙasar Switzerland ƙasar Swiss taron za a yi sa Lukens ma'ana 17-15 ga wannan watan yace yanzu haka mai bayanin yace yanzu haka suna a ƙasar Ethiopia suna akan hanya ba su isa a Switzerland ba yace yana so a yi bayani a fadakar da gwamnati da kuma sauran ƴan horar hula da kuma iyayen iya yace dan me yasa yace a fadakar da iyayen iya na farko yace waɗannan yaran da aka taida su akwai wanda busu ma san taron me za a tahiya ba yace kuma akwai wanda in ma sun sani to iyayen su busu san da za a tai taron ba yace haka ƴan horar hula da aka kawo zancen suka tattauna suka ce ko kadan ba za mu yadda ba sai aka samu su munafukai daga cikin su suka mi suka laƙe suka ba da baki na Niger zata mi zata halarci wannan taron wannan daliban ecijin da aka tai da su za su yi presentation ɗan Niger ne akan cewa ɗan Niger suna goyen bayan mi suna goyen bayan maɗigo da liwaɗi Allah ya isa idan suka je ma'ana sun yi presentation mu ne sun jagorance mu ne da Allah mun yarda da wannan ba mu yarda ba kina wannan jan kunnuwa ne mu san da cewa da farko shi haraka ta liwaɗi da maɗigo haraka ce wadda matsala ce wadda ba ta shahi masu yi kawai ba a ta shahi hatta wanda busu gani ba matsala ta maɗigo tana ɗaya daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam tazharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un wal awja'u allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw bazala yake cewa babu wata al'umma da alfasha za ta yado a cikin ta dan Allah akwai alfashar da ta kai liwaɗi da maɗigo babu ta domin a cikin haddi na addini babu wani haddi da ya tsananta kamar haddi na ƴan luwaɗi da maɗigo kun sanya ne haddin su yake za a musu yanda aka ma mutanen annabi Lot ya za a musu za a dibi dutsi ko kuma bene wanda yake kowanne tsawo a je a can sama a sako su ana sako su kuma a biyo su da duwatsu a musu ruwan duwatsu suna faɗuwa duwatsun su taushe su wannan shine haddin su akwai haddin da yake wannan tsanani da a nuna mana girman laihin manzo Allah yake cewa babu wata al'umma da alfasha za ta yado a cikin ta face dalilin wannan Allah ya jarabce su da yunwa da hari da wasu cututtuka wanda a can da ba a san su ba a lokacin kakannin su san su ba dan Allah akwai wannan cututtukan ko babu su to wannan yana ɗaya daga cikin dalili ashe wannan jagorancin da suka yi su san da cewa in ma su sun yadda da fitinar da Allah zai jarabce su da ita to mu mu yadda ba domin wannan abin ya shahi kowa ya shahi hatta dabbobin da suke mi suke rayuwa a cikin kasar mu domin dalilin wannan Allah zai yi gushi da mu yanzu muna a cikin matsala dalilin wannan matsalar za ta iya karuwa da ƙarshe ina fadakar da iyaye akan cewa yana da kyau su bi diddigin inda iyayen su za su inda daliban su inda ƴaƴan su za su je domin mafi yawanci iyaye da sun ji an ce haraka ta turai da an ce za a je turai to shikenan hankali ya ta shikenan suna ganin yaran su za su je ne su kwaso me su kwaso arziki su kawo musu ko kuma a yaran sun samu daukaka al'ina daukaka za ta samu a cikin sabon Allah ina daukaka za ta samu a cikin hanya ta haram wani malami yake cewa wati lirijlika qabla al-khatwi mawdi'aha fal'ain tubsiru ma la tubsiru al-qadam yake cewa duk inda zaka sa kafa ka sa ido kadiba ina ne zaka swiskin nan ina ne zaku ita ce mi malamai suna ganin ita ce anan ne fadar shedan take dan Allah wanda yaje fadar shedan akwai wanda yake sa zamantowa a sararre babu irin sa kina iyaye su kula dan an ce yayanku zaku za su je a kasashen turai ba shi ke nuna zaku samu daukaka ba dalilin wannan takan iya su je su kwaso ma mutane wata musiba wadda Allah dai ya san iyakarta sannan kuma muna kira zuwa ga hukuma in tana iyayuwa a maido da waɗannan mutanen da suka je kamin su isa domin yanzu ba su isa ba domin wannan labarin an ga shi ma hatta a cikin BBC kenan inda dama a maido su a sanar da su ba da sunan Niger suka je ba in kuma suka komo in ba sun tuba ba a hukuntar da su muna fatan Allah ya shiryar da su duka ba abin da yake ja wannan wallahi in ba son duniya ba son duniya Allah ya raba mu da son duniya Allah ya an ce ƴan horahulla an ga yadda ke ko ƴan horahulla suna da alaka da mi da sauran suna da partenariya da sauran mi da sauran kasashe wanda su zaman kansu suke yi tunda ƴan horahulla gwamnati ke biyan su ba gwamnati ke biyan su ba an ga yadda ke ko to nan kun ga su zaman kansu suke yi kenan suna da damar su je tarurrukan da suke so an ga yadda ke ko wannan shine kenan kenan ba da sunan gwamnati suka je ba sai dai sun je ne da sunan wa da sunan Niger سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله